Masu sauraron mu assalamu alaikum. Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna kan batun nan na takaddamar kasuwanci da ta kunno kai tsakanin Amurka da China. Kasashen biyu da Najeriya take kasuwanci da su. Lura da yadda takaddamar take habaka. Ta Najeriya za ta amfana ba tare da bin kowane bangare ba. Domin amsa wannan tambaya ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ci gaba da firar da yayi da Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habibu Yahaya.
Alhaji Suleiman, wannan batu da ake magana akai, ya kike ganin kai tsaye ɗan kasuwa irin ka da na ƙasa da kai misali da mana can ƙasa za su wato ci gajiyarsa musamman la'akari da cewa mu akwai raunin jari sannan kasuwancin namu har yanzu bai kai irin yanayin da ake cewa organized business ba haka ake yin su dai kamar irin na da. Ta yaya za a ci gajiyar wannan batutuwa da ake ganin cewa idan sun wakana Najeriya za ta samu alfanu?
Wato shi wannan fara da ake tsakanin America da China, Najeriya kan takatta ba za ta so ta rasa kowanne a cikin su ba, saboda dukkan su muna mu'amala da su kamar ta wajen fitar da man mu, wanda shi ne babban abin da ke kawo mana kuɗi. Dukkan su suna siya, kuma suna siya da yawa, kuma suna da ƙarfi dukkan su. Na biyu kuma kamar mu ko muna siyan kayayyaki a gun su, America muna siyan alkama da gun su, wanda kaga rayuwa kusan yanzu ba ta yi in ba biredi ba, da wasu abubuwa da alkama take, tunda alkama ba ta isa mu. To ƴan kasuwan mu kaga muna fadin ƙasa, murabba'in mu yana da yawa, sannan kuma muna da mutane da yawa. Ƴan kasuwan mu na yadda da kai cewa ba su da ƙarfi sosai, amma in aka samu haɗin kai na gwamnati, ƴan kasuwan mu za su iya samun dama da za su ƙaga a dalilin wannan takaddama. Ba ƙasar da za su dinga ɗaukar kayanta tana fitar da shi. Yanzu su America sun ɗauki facin sun kai China, ana musu producing suna kawo America suna siyarwa, China suna producing a China suna kawowa. Idan yanzu Najeriya ta shiga gaba, misali yanzu ƴan kasuwan mu kana da fili, kana da wasu kuɗaɗen gaba sai sun kawo ba, sai ka je ka samu abokin hulɗa a China, misali sai ya kawo injina, kai kuma za ka providing logistics da yake nan, kayan nan sai a yi a nan. Idan aka yi ma kasuwar Afirka kawai ta isa wani kamfani ya establish a Najeriya.
To Alex, wai ta yaya za a jawo hankalin ƴan kasuwa mu da nake faɗa ɗin nan, musamman muna da ɗimbin ƴan kasuwa a kasuwan nan, musamman a nan Kano a Kwari ɗin nan da wayar sauransu, wanda hankalinsu ma har yanzu zancen nan da ake bai kai sun fahimci cewa bara na haɗa hannu da wani da wani don mu tayar da masana'anta mu dinga yin kasuwanci ba, don ma ballantana ma a kai ga batun mu ci gajiyar tsari irin wannan da muke magana.
Tafiya babban matsalar kasuwanci na Bahaushe shi ne cewa kowa yana ganin shi ya isa, saboda kowa isa lauren ranja, kowa yana harkar shi kadai. Kullum na faɗa cewa we are very very individualistic.
Harkar kawai ake ta daidai.
Yanzu mutumin da nufi da miliyan 100 suke juyawa kamar a kasuwanni suna da yawa, amma miliyan 100 ba abin da ake yi, ba za ta iya kawo inji ke saƙa ba. Amma idan mutum 100 suka haɗa miliyan 100, ya isa ƙarfin da cewa za a iya sana'anta wannan abin. Yanzu masana'antun mu kamar yanzu na da suke abin ɗin kamar stra auduka kusan gudanar da suke masaƙun mu gudanar da suke yi. Amma yanzu Kwari ɗin nan daga nan har sanjar Afirka ana zuwa sai kaya a gunta. Yanzu a tamfan nan bai fara ce muna shigo da ita ba, sai mu muke sa a tamfa a duniya, shaddan nan mu muke sa a duniya, amma sai mun tafi wace uwa gari mun ɗauko ta. Audugar nan muna da ita, nomanta ya sauka. Babban abba matsalar akwai wannan na mu mutane, sai kuma gwamnati gaskiya incentives ɗin gwamnati gaskiya baya isa,
kamar tallafin
tallafin gwamnati baya isa. Yanzu kamar a China kaga akwai wuta, akwai ruwa, akwai titi wanda ake cewa infrastructure, sannan idan kana so za a iya sai maka mashina, kuma interest ɗin kawai 2%. yanzu ai wanda yake Najeriya yake ga 35% almost 40% akan infrastructure eh business ne sai ya fara duk kudin ka idan ka saka ka fara ta anan wanda yake a can sai ya fita farashi saka kuma gwamnati take yi subsidizing kai idan ma baka riwa mu za mu baka wani abu a Najeriya ba a yin wannan saka dole sai an zauna ɗan gwamnati su fahimci cewa ɗan kasuwa shi ne lifeline ɗin economy a zauna a haɗa kai har ƙarfi da ƙarfi duk gwamnati ta fitar da kanta ta je ta samo investor misali yanzu gwamna zai ɗauka ɗan kasuwa ya tafi da su China ya zai ce ga wanda zo da su wani yana sanin masana'antar Atamfa wani sai ta Shadda wani misali ta food processing yanzu da nau is the largest grains market in sub-Saharan Africa amma in ka je loda kayan kawai ake ana fitar da su ya kamata mu wuce level din da za a zo da dawa a tafi da ita
da ma da aka rijo wannan din ne sa na ga na ke tambayar ka cewa ta ya mu dan kasuwa mu za su wato cigajiyar wannan abu ta kaddama da take wakana tsakanin Amurka da China kuma ga alama dole sai ta tabbata din wato za a ci gaba da ita kamar kuma bayanin da kai cewa Najeriya za ta amfana to idan Najeriya ta amfana misali ta ya a matsayin ku na yan kasuwa ko a matsayin mu na yan kasuwa kanana da masu tasowa ya zane mu ci gajiyar wannan yanayin kuma har ma mu zuwa wasu lokaci abin kasa misali
mu hada kai mai tunani mai zurfi mai tunanin misali maimakon mu siya mu siyar mu je mu samu abokan hulɗa ko mu anan da Alhaji Abibu da Alhaji Tango da Alhaji Haruna su hadu su hada jarin soje guda su hada tunanin su su dauki masana wanda suka san me ke irin su lawa Habib consultant su gaya musu yadda za a yi a je a samu abin nan in aka zo abu ne na shekara biyu uku hudu sai ga wani abu ya tashi shi ne za mu ci gajiyar abu
Dr. Alhaji Suleiman ya yi magana cewa sai fa gwamnati ba incentive abin da cewa tallafi ta shigo ciki a abin da sauransu kuma abubuwa da dama za a kasashe da yawa suna farautar irin waɗannan abubuwan da su gajiya to amma mu a Najeriya abin wato yakan yana da ja baya musamman ko da an yi wani yunkuri wani dalili za a ga kuma abin yanzu yana tafiyar hawainiya idan haka ne yaya su a yan kasuwa kana ganin akwai wata kafa bayan wacce shi Alhaji Sani ke faɗa cewa su haɗe kansu ko ta kafa da za su yi amfani da ita misali ko da gwamnati ta fara tafiyar hawaini akan harkar nan cigajiyar wancan lamarin
ai ba yadda gwamnati za ta yi tallafawa kasuwanci ya zama da cewa kuma kasa ta ci gaba daga ƙarshe ya kamata ya zama da gwamnati ta san cewa ƙarshen dukkan wani haɗin kai na ɗan kasuwa ribar gwamnati ce shi dan kasuwa abin da zai tafi da shi riba ta kuɗi gwamnati za ta tafi da ribobi da yawa sanda duk dan kasuwa ya ci gaba ya sana'antar da kayansa zai samar da aikin yi ya taimaki gwamnati ya ƙaro tsaro kenan saboda rashin aikin yi yana kawo rashin tsaro kayan nan za su sauƙaƙa a cikin kasuwanni da masu amfani da shi an rage inflation wato matsin tattalin arziki kenan gwamnati ta samu riba in zaɓe ya zo in ta rage azaba daga kan mutane za ta samu cigaba a fiye riba ta ita kanta gwamnati ba ta samun abin lauwa wato sai da mai a kasuwar duniya kullum sauka yake sana'antar da kaya ce kamar ayyukan sauka wato akwai market saturation babban hanyar da kowace gwamnati a duniya ta fi samun kuɗin shiga shi ne haraji shi kuma haraji ba ka ɗora shi akan wanda ba shi da aiki shi kuma ɗan kasuwa shi yake samar da aiki ka samu haraji a ribarsa ka samu haraji a ribar waɗanda suka kai kayansa ka samu haraji a kan ribar waɗanda take siyan kayan don amfani da shi ka samu haraji a kan wanda suka yi suke ma'amala da kayansa wato babu ce saboda haka ribobi da yawa gwamnati take da shi in take mace kasuwanci ta iya yiwuwa rashin sani da rashin samun manhaja mai kyau shi yake damun mafi yawan kasashen Afirka wanda ba sa tsora su akan wannan
amma akwai manufofi na gwamnatoci daban-daban za su zo su akan kasuwancin nan a ƙarshe kuma cika kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu
ai ba ka cewa ka fito da manufa sai ka samu tushen da zai ke manufa yanzu idan ka ce kana so ɗan kasuwa ya hada kai da da mutanen sa za su yi masara'anta ka ba su wuta in babu cikakkiyar wuta ta electricity idan babu cikakken tsaro ba yadda ba Alhaji Suleiman zai zuwa cani ya wuta cani zai zuba a hada hannu shi wani abu idan babu cikakken tsaro wanda aikin gwamnati ne sai an samu abin da ake kira conducive environment kyakkyawan yanayi ne ya hada da ita kanta manhajar gwamnati ta yadda wani irin haraji za ta karba wani irin gudunmawa za ta bayar kasashen da ka ga sun gabato Indonesia sun ci gaba da suke ɗagawa wannan kyakkyawan yanayi na manufa shi ne ya taimaka wa 'yan kasuwar su suka ci gaba yanzu misali a China kudin ruwa da za ka karba na banki da kaɗan ya wuce kaso ɗaya zuwa kaso biyu amma yanzu a Najeriya yanzu idan Suleiman Kici zai kafa manufa sana'arta yana neman kuɗi jari daga banki idan aka fara ɗaga maka kuɗin ruwan da ba shi da tabbas a kansu a cikin club ɗin na yarjejeniyar karɓar kuɗin za a gaya maka cewa kuɗin wannan ba shi da tabbas za a shiga da sakar da cewa ba shi da tabbas in ya katse shi a kaso 20 kafin shekara ta kai za su iya mai shi 26 kafin ya fara biyan kujiya kuɗin ya kai kaso 30 a dukkan miliyan ɗaya wani kasuwanci zai yi ya biya kuɗin wuta ya biya kuɗin security ya biya ma'aikatansa ya gama a cikin miliyan ɗaya ya samu riba ya ba banki 100,000
jama'a zan yi sallama da ku a nan sai mako mai zai dan ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji murayoyinsu musamman Alhaji Suleiman Bello da Dr. Lawan Habib Yahaya da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Salman Abo da Cibahiro Dodone da suka shirya mana sauti ne Salu Garba ke muku fatan alheri.